haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya, Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makili. Wani jami'in hukumar bincike da ceto ta kasar Indonesia, Bambang Suryo Aji, ya tabbatar da cewa an gano buraguzan jirgin fasinja na kamfanin Sarawajaya da ke dauke da mutum 62 da ya bace jim kadan bayan tashinsa daga Jakarta. Aji ya ce ofishin hukumar ceto na yankin ne ya fara bada labarin gano jirgin da ya lalace a kan tsibirin Lankan, kana za a kai tarkacen zuwa hukumar sufuri ta kasa. A wani taron manema labarai ta yanar gizo a jiya Asabar, shugaban hukuma Sorjanto Tajuno ya ce yana nan yana tattara dukkan bayanai kana zai fara binciken akwatin sadarwar jirgin yau da safe. Jirgin mai lamba SJ-186 yana kan hanyarsa ne zuwa Pontianak, babban birnin lardin West Kalimantan, a kan tsibirin Bonyo, inji ministan sufuri. Kashi 57 cikin 100 na Amurkawa na son a sauke shugaba Donald Trump daga mulkinsa ba tare da ɓata lokaci ba, bayan da shugaban ya ƙarfafa zanga-zangar da aka yi a wannan mako wadda ta rikide ta koma mummunan tarzoma a cikin ginin Majalisar Dokokin Amurka, a cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran Reuters da IPSOS. Yawancin mutane da suke son a sauke shugaban 'yan Democrat ne, ko da yake 'yan Republican da yawa na goyon bayan a bar shugaban ya kammala wa'adinsa wanda zai kare ranar 20 ga watan Janairu. Haka kuma binciken jin ra'ayoyin jama'an na ƙasa wadda aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a su nuna cewa mutum 7 cikin 10 da suka jefa wa Trump kuri'a a zaben watan Nuwamba sun nuna rashin amincewansu da matakin da masu goyon bayan shugaban suka ɗauka na afkawa ginin Majalisar Dokoki, yayin da 'yan majalisar ke zaman tabbatar da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. An kammala aikin gwajin coronavirus na gama gari na farko da aka gudanar a Shi Jiangshan cikin kwanaki 3 bayan da hukumomin China suka kulle birnin mai yawan al'umma miliyan 11 a ranar Laraba, yayin da aka gano sababbin kamuwa 39, a cewar magajin garin a jiya Asabar. Magajin garin da ake kira Ma Yujun ya faɗa a wani taron manema labarai cewa za a fara zagaye na biyu na gwajin cutar nan ba dadewa ba a babban cibiyar masana'anta ta lardin Hubei da aka kulle, yayin da aka hana matafiya shiga sauran yankin mai mutum miliyan 76 da ke kewaye da Beijing. A ranar Talata, hukumomi a Hubei sun zuba sojoji a lardin domin ba hukumomin daman kaddamar da aikin haɗin gwiwa wanda zai hada da bibiyar cutar da kuma raba kayayyakin jinya. A jiya Asabar, Amurka ta samu yawan kamuwa da cutar fiye da kowa a duniya, inda take da mutum miliyan 22 a cikin miliyan 90 a faɗin duniya da suka kamu da cutar, a cewar jami'ar John Hopkins. India ita ce ta biyu a duniya da tafi yawan masu cutar coronavirus da kusan mutum miliyan 10,500. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce zai ɗage takunkumin mu'amala tsakanin jami'an Amurka da takwarorinsu na ƙasar Taiwan, wani matakin da zai fusatar da China kana ƙara tankiya tsakanin Beijing da Washington a kwanakin ƙarshen mulkin shugaba Donald Trump. China tana ikirarin ƙasar Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya da cin gashin kanta cewa yankinta ne, kana tana kwatanta Taiwan da muhimmin batu ga alaƙar ta da Amurka. Yayin da Amurka kamar kowace ƙasa ba ta da wata mu'amala a hukumance da Taiwan, gwamnatin Trump tana ƙara ba da goyon baya ga ƙasar da ke kan tsibiri da sayar mata da makamai da dokoki da za su taimaka wa Taiwan ɗin da tunkari matsin lambar da China ke mata. A wata sanarwa, Pompeo ya ce shekaru da dama ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta haramta mu'amala tsakanin jami'an diflomasiyya da sojoji da ma wasu jami'an Amurka da takwarorinsu na Taiwan. Ya ce gwamnatin Amurka ta ɗauki wannan mataki ne bisa shawara a wani yunkurin kwantar da hankalin gwamnatin kwaminisanci a Beijing, inji Pompeo a wata sanarwa. yace a yau ina sanar da cewa zan dage wannan takunkumi da muka dora ta da kanmu. A ƙarshe, shahararren ɗan jaridar Zimbabwe Hopewell Chin-Ino ya bayyana a gaban kotu a jiya Asabar bayan da 'yan sanda suka kama shi bisa zargin yaɗa ƙarya. Ƙungiyoyi masu sa ido akan ayyukan 'yan jarida sun bayyana fargabansu cewa kame na uku a cikin watanni shida da aka yi wa Chin-Ino yana cikin yunkurin da gwamnatin MSC Mnangagwa ke yi na hana 'yancin bayyana ra'ayi a shafukan sada zumunta. Wani lauyan kare haƙƙin bil'adama a Zimbabwe Harsi Nkomo kuma lauya mai kare Chin-Ino ya ce saboda muna faɗa musu gaskiya, muna faɗar batun cin hanci da rashawa, shi yasa suka ƙaga masa ya aikata laifi, amma a matsayinsa na ɗan jarida doka za ta kare shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako, za mu kammala tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano, wanda zai ɗora mana daga inda ya tsaya a makon da ya gabata dangane da batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai ko gidan jaridu. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawar.
Wani batu wanda yakan jaza ita kanta wannan rashin fahimta ko takaddama tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro shine wajen bayar da labari. Idan wani abu ya faru da ɗan jarida yake so ya iya sanar da al'umma, misali ko wani abu na ausari ko na rashin jin daɗi wanda ya kai ga halaka rai, misali za ka ga a galibin lokuta jami'an tsaro suna rage waɗannan alƙalima. Sannan kuma wato shi kansa ba da bayanin akan me ya faru ma akan kai ruwa rana kafin ma su 'yan jarida su samu shi daga jami'an tsaro.
To galibi abin da yake faruwa yanzu kamar in na fahimce ka, a lokacin da aka dinga irin samun harhare daga wato masu tada ƙayar baya wanda a nan Kano a shekarun baya an samu irin wannan matsaloli, ni ɗin nan da ni an sha zuwa gurin da aka ce bom ya tashi ko an yi wasu harbe-harbe, ana gama yi mukan je mu ga sin ɗin gurin da abin da ya faru, mu ga kuma abin da ake kira casualties, yawan mutanen da suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikkata. Galibi za ka ga abin da shaidun gani da ido ko kika gani wa idonka, akwai lokacin da zaka shiga cikin wani yamutsin ka kirgagawa wakin da hannunka, amma a ka'ida aikin jarida ba za ka yi gaban kanka ba ka zo ka bada labarin sai ka bi ta hannun ya hukuma. Akwai kiyasi ko kuma bayani a hukumance na mutanen da suka rasa rayukansu, akwai kuma wanda shaidun gani da ido suke faɗa a 'yan jarida ko ɗan jarida ya gani. Illa iyaka idan ka zo bada labarin yadda ake yi za ka faɗa abin da aka faɗa a hukumance. Mutane guda shida sun rasa rayukansu kamar yadda kwamishinan 'yan sanda ya bayyana wa manema labarai misali. Amma shi dingani da ido sun ce mutanen da suka rasa rayukansu sun fi mutum 50. To kaga wannan yakan fito da al'amarin, illa iyaka su al'umma su ne wanda za su iya zama alƙalan kansu, illa iyaka abin da ake so.
Amma wasu lokutan ma za ka ga abinda 'yan jarida ke kokawa da shi ne, wasu lokutan kafin ma a baka wannan alƙalma na mutum shida ɗin ma sai an yi jidali.
Eh, ƙwarai da gaske. To kuma ka ga rashin bada bayani akan lokaci, yayin da ka zo kana so ka bada labari kai abu ya faru, editan ka a can headquarters ɗinka inda kake aika labari ko a talabijin ne ko a jarida ce ko a rediyo ne kana so ka bada labari, ka san yadda duniya ta zama kamar a tafin hannu a yanzu. Kalubalen da ɗan jarida yake fuskanta da zaran an yi abu an ɗora shi a social media, editan ka sai ya bugo maka mai tace labarai ya ce mun ga an ce abu kaza ya faru, muna so ka aiko mana da labarin. To problem matsalar da ake fuskanta yayin da kuma aka samu jinkirin samun kiyasi daga hukuma din, sai ka samu kanka a cikin tsaka mai wuya.
Labari baya cika.
Labari baya cika. Illa iyaka waɗanda suka goge da aikin za su ce a lokacin da nake rubuta wannan rahoton ban samu cikakken kiyasi daga hukumomi ba na mutanen da suka rasa rayukansu. Sai dai shedin gano da idan sun ce mutane a can ne suka rasa rayukansu.
Gogagu ne ke yin wannan da ba.
Eh, wanda yake ya san makama aiki. Eh, gogagu. Saboda amma idan baka goge ba sai ka ce ai an tabbatar da mutuwar mutane 150 misali. Wanda kuma ba hukuma ba ce ta gaya maka shaidin gani da idan ne suka gaya maka.
Ganau ne.
To haɗe ganau ne. To hakan kuma sai ya kawo an samu rashin jituwa tsakanin kuma hukumomin da kai da ka aika wannan labari. Saboda ka sai dan jarida shi ma ya yi taka tsantsan a cikin aikinsa ya bi ka'idar aikin domin shi ma ya samu kansa.
To ai har yanzu dai akan wannan magana ma Bashir shine cewa a yayin da kake jira misali kwamishinan ɗan sanda ko hukumomin tsaro su gaya maka mutum shida nan da ka an ba mu misali ɗazu wato mun yi magana cewa suna abin yana zama jidali sai ka ci kwakwa duk da haka wato rashin bada bayanan
ba karamar matsala bace ba
eh
rashin bada bayani ga jami'in ga su jami'an da ya kamata su bada bayani abu ne wanda yake a kasashen da suka ci gaba a inda ake aikin jarida a kasashen duniya da yawa zaka ga hukumomin ne ma ke ta bin diddik suke bin cin duniyar yan jarida su zo a gaya musu abin da ake ciki amma sai ka rasa me yasa
wato updating din su
eh updating din su eh knowledge din su a keeping din su posted abin da ake nufi a gaya musu lamari a gaya musu gaskiya al'amari zaka ga su a can kasashen da suka ci gaba din kokari ake hukumomin ma yan jaridin su zo a ce musu ga bayanin da ake so a yi musu sabanin kuma nan kai bayanin kake so a yi maka ana gugguce maka
ga bayanin da ka sani na da azhar yanzu al'asar tayi
ku zo ga wani karin bayani to duk abin idan ana yin shi a doro na bayani da tabbatar da cewa duk abin da ya faru yan jarida na farko dai ba su sha wahala wajen gano gaskiyar lamari ba
wai ma Bashir ya zaka auna abin da kuke kira hold news boye labarai wato matsalar da yake jazawa tsakanin ko rashin jituwa na tsakanin yan jarida da wato jami'an tsaro
to kaga idan aka ce akwai magana boye labari shi dan jarida dama labari kullun cikin farautar sai yake kamar mutum ne zo daji zai farauta ka ce masa ai namun dajin sun gudu babu su shi kuma wataƙila ya tsaya daga gefe yana jin kukan zakuna yana jin kukan damusa yana jin kukan kuraye amma kuma an ce masa babu wanda dabba a cikin wannan daji
hadda tsuntsaye ma
hadda tsuntsaye to kaga ai ba zai yadda sincerity wato gaskiya ko kuma irin mutuncin wanda yake ya gaya masa gaskiyar wannan al'amari a dalilin haka in yaje buga labarin sai ya ce duk da shi jami'in da na nemi mun bayani ya ce babu wata naman jeji a cikin dajin nan ni na ji wa kunne na kukan zakuna da kuraye da dukkan wata dabba mai hadarin gaske a cikin dajin to kaga wannan ne zai dora al'umma su gane a cikin mai bada labarin da wanda yake yadda a faɗi gaskiyar lamari wane ne bai wa al'umma adalci ba
kuma wannan sai ya zama cewa kaman kai masa riga malam masallaci ko kuma kai mai laifi
eh kuma shi ana sa tsarin a cikin tunaninsa sai ga kai masa laifi amma in aka ba abin yadda yake duk kullun abin da ake samu matsala a shi shine ba a sauka akan turba dan duk abin da aka ce yana da ka'ida ba abu ka'idar ba aka ce za a bi san rai to ba za a samu sakamakon da ake nema ba
wace rawa hukumomi za su taka da koma mutanen gari da sauran masu ruwa da tsaki wurin ganin cewa misali an samu daidaito da fahimta tsakanin yan jarida da jami'an tsaro tun da ka ce dan juma ne da dan jummai
to al'umma za su yi amfani da wata dama wanda zamani ne ya zo da ita kuma tsarin mulki ya zo da su kafofin yaɗa labaran nan da suke wanzuwa a cikin ƙasa ana kafa su ne domin biyan buƙatar al'umma kuma duk abin da aka ce ana amfani da ra'ayin masu ruwa da tsaki ko ana neman ra'ayin masu ruwa da tsaki kafin a aiwatar ko a irin wannan tarurruka da ya kamata a ce ana shirya su domin a samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da 'yan jarida to ya kamata a saka al'umma ciki su ba da ra'ayinsu da gudunmuwarsu domin babu wani abu da za a cimma burinsa a tsari na irin tafiyar ƙasa a kowane fanni na ɗan adam ba tare da an nemi ra'ayin al'umma ba duk inda aka yi sako-sako da ra'ayin al'umma to za a ci tuwon babu me yadda ake so a ci wannan shine babban kalubalen da yake ake fuskanta kuma ya kamata jama'a masu ruwa da tsaki su fito su nuna cewa suna da haƙƙi a dukkan wani tsari da yake tafiya domin ci gaban wannan ƙasa inda ana tarurrukan nan akai-akai domin a gyara irin waɗannan matsalolin sai an waye gari idan kaga jami'in tsaro kaga dan jarida kai in ka ce suna da rashin jituwa za su haɗu su yi maka rudugu a kanka su nuna maka kuskurenka
Me ga to wa zai wannan abin da ka faɗa?
Al'umma ce. Al'umma za su yi, mu kuma wanda muke wannan aikin ya kamata mu nuna wa junanmu. Duk lokacin da aka ce akwai wasu abubuwa waɗanda suke akwai matsaloli a kansu, to ya kamata mu tsaya mu jawo hankalin junanmu. A duk lokacin da muka zo wani majalisi a inda muka samu dama da waɗannan jami'an tsaro, musamman manyan waɗanda suke sun gogu sun yi ilimi suna da manyan mukami, mu nuna musu cewa mu da su a tsakanin aiki ba abokin gaba ba ne, ba mu partners in progress ne, abokan ci gaba ne. Idan aka dinga dabbaka irin wannan aniyar, wata rana za a waye gari an samu wata sabuwar wayewa da al'umma za su ce yau ga dan sanda, yau ga dan jarida.
Masu sauraro, da wannan ne muka kawo muku ƙarshen hirar da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na dandalin ɗan jarida. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, babban bakon namu Malam Bashir Muhammad Bashir da kuma wakilinmu daga jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Mutane ya kamata su san cewa jami'ar APC wadda shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ke shugabanta yake mulkin kasa nan a karkashinta ta yi rawan gani, kuma mutane sun yaba masa sosai. Watakila irin 'yan siyasan da ba sa zama a gida ne suna Abuja ne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a shirin farko na tsaka mai wuya na wannan sabon shekara ta 2021, wanda muke fata Allah ya sa yadda muka ga farkon ta mu ga ƙarshen ta lami lafiya. To shirin mu na farko na wannan shekara daga Yola jihar Adamawa ya fito, kuma shiri ne da wakilin mu dake can Ibrahim Abdulaziz da shirya mana, inda bakin sa ƴan siyasa guda biyu za su alakanci ko kuma za su tattauna ko su yi muhawara akan alƙawarin nan guda uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi na cewa zai yaƙi cin hanci da rashawa, ya bunƙasa tattalin arziki, sannan kuma ya samar da tsaro. To sun ya cika wannan alƙawarin ko ko bai cika ba, wannan shine maudu'in wannan shiri ne, kuma ba ta da ɓata lokaci ba. Ga Ibrahim da bakin sa.
Masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda za mu soma da batun abin da ya shafi ran alƙawarin da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi. Kuma don duba wannan batu, mun gayyato zagakumai kuma shugabanni ma kuma kusoshi ma a jam'iyyu biyu na Najeriya, wato jam'iyyar APC take mulki da kuma jam'iyyar PDP. A bangaren jam'iyyar APC take mulki a Najeriya, wato mun samu nasarar gayyato muku muƙaddashin jam'iyyar ta APC, wato shugabanta a shirin arewa maso gabashin Najeriya Dr. Umar Duhu, wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar a wannan jihohi shida na arewa maso gabashin Najeriya. Akwai kuma shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adama Barrister Eti Shehu. To amma sakamakon yanayi da ake na corona, wani na Abuja, wani na Yola, amma dukkanin su zamu hada su inda za a fafata a yau. Amma kafin mu so fafata gadan-gadan, zamu so mu shimfiɗa ne da jawabi na shi kansa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari lokacin da yake gangamin a zaben shekarar 2015. Wai me Buhari ya faɗa ne, mai alƙawari? Albashi, in muka dawo sai mu koma ga malaman namu. Amma malamai, ina muku marhaban da wannan bayani na shugaba Muhammadu Buhari. To dukkanin ku malamai na san kun saurari jawabin da shi shugaba Muhammadu Buhari yayi. Yanzu kan zamu shiga cikin shirin gadangada.
Dr. Umar Duhu, a matsayinka na kusa a wannan jami'a domin kai ne tsohon shugaban jami'ar mata APC a shar arewa maso gabashin Najeriya. Joshi da kuwa kafa jami'ar nan. Lokacin da kuka zo kun yi alƙawar dama, amma kafin mu ji ga wasu alƙawuran, ya kai ganin alƙawuran da kuka yi kun cika ko kuma dai?
Na farko mutane ya kamata su san cewa jami'ar APC wadda shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari ke shugabanta ake mulkin kasa nan a karkashin ta ta yi rawan gani, kuma mutane sun yaba masa sosai. Dalili shi yasa yanzu mutane da suke gudun hijira a nan Babjar Adamawa ko yawanci kowa ya koma gidajensa, har ma ana noma a gidajen a ƙauyuka. Saboda haka idan mutum ya ce shugaban kasa nan bai rawan gani ba, to sai dai yana da wani manufa daban ne. Amma ya sani na kan lokacin ya yi kokari don kafin ya hau mulki 2015 a karkara hukumi kusan 19 suna karkashin shugabancin matan ta'adda ma wadda kiran su suna yan Boko Haram. Amma hawan lokacin nan ya sa an fatattake su kowa ya koma gida. Amma kuma abin da yake zama ta sani, fada da ake sarika noke da shi ba fada ne da za a kara sa shi rana ɗaya ba. Amma kowa ya kamata ya yaba wannan shugabancin na Jalal Muhammadu Buhari cewa ya yi kokari ya rawan gani, kuma wannan abu ne abun yabawa sosai. Tunda ni din nan gari na taso inda take ta zana gurin tare, amma yau mutane suna gida suna zuwa gonaki suna noma. Saboda haka abin da ya rage yanzu shi ne haɗin kai da na talakawa da mutanen gari, a haɗa kai da jaman tsaro don a samu a share wannan abun.
To amma Dr. Umar Duhu, mun ji naka dan shimfiɗa da kai kan batun ɗaya daga cikin alƙawarin kawai shine batun tsaro. Bari in koma wani shi kansa ɗan adawa shugaban jam'iyyar PDP a Jihar Adama, Barista A.T. Shehu. Ka ji shimfiɗin da ya yi na kan cewa su kan dai Alasan Barka ta fuskacin tsaro kan cewa alƙawarin da suka yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu, ya kaga wannan batun?
Mala Ibrahim, a ganina ne shimfiɗan da shi yayi kaman fito yake a kan kwalkwata. Abin takaicin kuma Allah ya sa shi ma daga Jihar Adamawa yake. Wataƙila irin 'yan siyasan da ba sa zama a gida ne suna Abuja ne. In ba haka ba, batun 'yan gudun hijira da yake cewa sun ka tambaye shi don Allah ya taɓa zuwa sansanin 'yan gudun hijira da ke nan a Jihar Adamawa a Malkoyi ko kuma na Hayin Gada a Jimeta ko kuma na Gombe ko kuma na Michika. Don haka batun cewa mutane sun koma gida har ana noma, ka tambaye shi lokacin da mai girma shugaban kasa Jenaral Muhammadu Buhari ya hau mulki nawa ake sai da buhun masara. A yanzu da muke magana da kai dinnan buhun masara 23,000.
Za mu zo kan wannan batu, muna batun tsaro. Barista A.T. Shehu,
shugaban kasa har kuka ya yi da hawaye a kan cewa idan ya hau mulki talaka sai ya sha litan mai a naira 50. Amma yau da muke magana ni da shi ana sayan litan mai naira 148.
A Shehu, kafin mu je batun wannan, muna batun maganar tsaro. Ka fito daga shiyar arewa, ya ce ko ba komai su gwamnati.
A lokacin da mai girma shugaban kasa Buhari ya hau, ba mu san menene ake kira kidnapping ba, Boko Haram muka sani. A Boko Haram nan yau ya haifar da baya su Boko Haram din fitina shi ne kidnapping, wanda kuma da kansa ya sani shi dan Jihar Adamawa ne. Ya fito fili ya ce yau gashi yana gidansu, in an san shi ne wallahi sai an zo an dauke shi a nemi kudin fansa. Lokacin da jam'iyyar PDP take mulki, kafarfarewan tsaro bai kai ya kai ga har gwamna ne bai fita shiga cikin local government dinki ba. Ga gwamnan su na APC dinsu na Borno da kanshi dai ya gagara shiga wani local government wanda har an kusa a kashe shi. Duniya ta sani, shi ya sani, kowa ma ya sani wani tabarbarewan tsaro ne ya wuce wannan.
Ta Umar Duhu, na ga kana murmushi da yake magana, me ya baka da rai kamar kana murmushi?
To kaga da farko dai kaga ba za mu tsaya muna janin jaka akan abin da na san gaskiya ne, kuma dan adawa na maganar adawa sai ta adawansa. Dole ne kuma tunda kaga sun nemi shugabancin kasa Allah bai basu ba, ya sake ba Jalal Muhammadu Buhari kuma suka faɗa, kaga za a ce wannan maganar adawa ne. In ba haka ba, ba wanda yake cikin hankalinsa kuma wanda ba ya ligi wanda ya ballaga ya san me siyasar duniya suke ce wai abin da aka samu a kasar lokacin da Jalal Buhari ya hau mulki inda take yanzu ba ta sake so ba kar ya ne ni ba ke da wannan ba kuma ba zan taba yadda ba
amma Edu
ina son fada masa shi ADCU chairman na chairman mai girma ADCU cewa ya san cewa ba ni daga Karawu ko Madagali nake kuma da lokacin da ake gwamnatin PDP dukkan muna zaune a Ayola har ni zaben da na taya mu Ayola haka zabe yanzu fa muna gida a gida muke zabukan mu maganar kidnapping da yake fadan nan ya kamata ya san cewa kidnapping nan fa fatattakan ɗan gogoron da aka yaka ana zo mazauni inda da suka kama suka ciyar shi da daularsu an hana su yau zama a daularsu nan an kukkore su shi za su shiga cikin garuka suna neman kuɗi ta ko ta wani hanyar tabbatar sake taro wannan kuma in Allah ya yarda idan haɗin kanmu dukkanmu da ni da shi da shi muka haɗa kai gaba ɗaya za mu tabbatar cewa an fatattake wannan mutane.
Dr. Umar Duhu
ba gwamnan da yake jihar Borno gwamnan jihar Borno zuwa ziyartar talakawa ta inda suke duka suke wannan talakan na zuwa yana zuwa karamar kuwa goza yana zuwa izge a can ba ya yadda mutane jam'iyyar da na APDP suke yaba wannan dan tarihin saboda haka mu ba za mu ce wannan hira da muke nan yau muna son faɗi gaskiya ne ba maganar siyasa ba
akwai batun da ake misali idan ka duba batun maganar tsaron nan kamar yadda su suke zargin kanci a lokacin suka zo Boko Haram aka sani amma yanzu bayan abun ya tashi gana idan ka duba abin da ke faruwa a jihohin Katsina Zamfara Sokoto Niger ga kuma irin tashi hankula a kudancin Kaduna ya za ka kwatanta wannan yanayi da kuma kokarin da kake cewa gwamnatin ku ta yi na APC wajen magance tsaron
to ai kamar da aka faɗa abin da ya faru a Libya kace Muhammadu Garabi da aka yi aka fasa Bajin Malin makaman Libya ta shigo kotu yana sheka wannan abun yayi yawa kuma ka duba ya kanmu da wayansu jihohi ba ta da kariya wata mutum ba zai shiga ba za a sani kuma duk ana zamantakewa da mutanen da suke kan iyaka wannan ya kawo wayar da 'yan ta'adda suna shigowa cikin kasa su yi barna su koma an kasa wayar da 'yan ta'adda nan ba a Najeriya ba ne kuma abin da yake faruwa a Zamfara da kasa da wasu maganar ma'adinai ne maganar ma'adinan nan kuma ka duba jiya shi gwamnan Zamfara ya kawo shugaban kasa ma'adinai da aka samu gargashin kasa wadda zai sa Najeriya ta yi arziki to wannan abin shi ya kawo wannan kace-kacen da idan ka samu ma'adinan nan sai ka za an zo da dare an ruga maka an kwaje wani ayin aikace fice da sauransu amma ni ina son fadawa shi danuwana daman ADCU da duk mutanen Najeriya da zai duniya da suke duka idan muka haɗa kai da zaman tsaro da gwamnati kamar yadda mu a jihar Adamawa babu wani adawa da wani Allah ne ya ba gwamnan su ya zama gwamna yau fatan mu shi ne ya mu masa addu'a ya yi abin da ya kamata ya mutu a jihar Adamawa
to eh ki
shugaban kai saboda haka mu abin da muke so shi ne mu yi ma shugabanni addu'a mu ba mu shugabanni haɗin kai don a samu a shawo kan wannan abin da yake faruwa a jihar Adamawa da kuma wasu jihohi gaba ɗaya
to a gaishe kuma da mai to wannan shimfiɗa kenan ta shirin mu na farko na wannan shekara da Ibrahim Abdulaziz ya mana ta da bakin sa daga yawon jihar Adamawa sai ku dakaci ci gaban wannan tattaunawa Allah ya kai mu mako na gaba a madadin shi Ibrahim din da kuma Garas Alheri Abdu da ta hada mana shirin Ali Mustafa Sokoto ne a Washington assalamu alaikum
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 17:25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.